Kungiyar mai dauke da rukunin mambobi 20 na kasashen da suka ci gaba da kuma kasashe masu tasowa da ake musu lakabi da G20. An kafa kungiyar ne da zammar shawo kan matsalolin tattalin arziki da mambobin kungiyar suka fuskanta a shekarun baya, inda mambobin kungiyar da suka hada da kasar Amurka da kuma sauran kasashen nahiyar Turai, Asia da kuma Afirka ta Kudu, wanda ita kadai ce memba a nahiyar Afirka. Mambobin na G20 sun gudanar da taron su na 18 bana a kasar India, mai taken kasa ɗaya al'umma ɗaya da kuma ci gaba bai ɗaya. A taron nata, kungiyar ta gayyaci shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, wanda baya daga cikin membobin kungiyar ta G20, kuma ya samu ganawa da shugabannin kasashe da dama, ciki har da shugaban Amurka Joe Biden. Bayan ganawar tasu, fadar White House ta wallafa bayanin shugaba Biden, inda aka ji yana jinjinawa shugaban na Najeriya bisa irin jajircewarsa wajen ganin dorewar demokradiyya a nahiyar Afirka. Shugaba Biden ya ce Najeriya jagora ce a bangaren demokradiyya a nahiyar. Shugaban na Amurka ya kara da cewa Najeriya ce kan gaba a fannin tattalin arziki a nahiyar, ya kuma yi kira da a sanya ta cikin mambobin na G20. Shin ko yaya masana ke ganin gayyatar da aka yi wa Najeriya da kuma yunkurin sanya ta cikin jerin mambobin kungiyar G20? Ambassador Dahiru Suleiman, tsohon jagora ne na samar da zaman lafiya a kasar Sudan, ya ce wannan gayyata da aka yi wa Najeriya ma an yi jinkiri.
Idi a gani na gayyatar da aka yi wa Najeriya ma an yi jinkiri da yawa, da ya kamata tuntuni Najeriya ake gayyatar ta taron wannan kungiya da kasashen da suka ci gaba da waɗanda suke tasowa. Tinubu ya yi maganganu wanda ni a gani na shugaban kasa na Najeriya ya yi abin da ya kamata. Ya ga shugabannin wasu kasashe kamar na su Amerika da sauransu, inda suka tattauna abubuwan da suka dami Najeriya da yanda za a taimaki Najeriya.
Ranka ya dade a kadarta cewa Najeriya ta shiga cikin wannan kungiya ta G20. Shiganta wannan kungiya zai taimaka wa Najeriya ce kadai ko kuma su ma waɗannan kasashe da suka gayyaci Najeriya su ma za su ci gajiyar shigar Najeriya wannan kungiya ta G20?
To irin wannan abin da ka suke cewa shuɗe ne shuɗe ka, ba za ka je wajen taro irin wannan kai kawai ka je ne a biya maka bukata ba. A'a, su waɗannan ma suna da abubuwan da suke so a yi musu na biyan bukata, don haka an tattauna da abubuwan da za a yi. Ni yadda na sani, wato kasashen waje suna ɗarɗar da Najeriya saboda rashin gaskiya, yanda ba in aka sa hannu a takarda ba za a zo a bishi yanda ya kamata ba. Amma yanzu ni yanda daga kamun ludayin Tinubu da gaskiya ke ya.
Dr. Isa Abdullahi, masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Tarayya da ke Kashiri, ya ce Amurka ta yi la'akari da yanda karfin tattalin arzikin Najeriya yake a nahiyar, da kuma sabbin tsare-tsaren da ta zo da shi a fannin nesa Amurka take son shigar ta cikin jerin mambobin na G20.
Shugaban kasar Amurka, wanda bisa ga karfin tattalin arziki kusan kasar da ita ce mafi karfi a duniya, suna la'akari da irin damar da Najeriya take da shi a wajen ta bunƙasa, ta zamanto kuma za ta iya jagoranci daga kasashen Afirka gaba ɗaya, lura da ita ce tafi karfi a Afirka. Kuma wani abu na kwanakin nan wanda ya zamanto Najeriya ta ɗanyi ta goma shi a wajen kasashen yammacin duniya, wato tsare-tsaren da Najeriya take budawa na jari hujja akan tattalin arzikin ta a yanzu.
Yan magana dai na cewa me kamar zuwa ka aika. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya.